This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki muke muku lalle marhabun a cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 5 ake na agogon Ghana. Da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Yau Talata 4 ga watan Maris din shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaba Donald Trump zai sanya sabon harajin kashi 25 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Mexico da Canada. Gobarar daji ta lalata gidaje da dama tare da tilasta kwashe mutane a Japan. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan tawayen gabashin Congo sun yi garkuwa da marasa lafiya kalla 130 daga asibiti.
To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa a yau Talata ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Kasar a wa'adin mulkinsa na biyu. To ko waɗanne batutuwa ake hasashen shugaban na Amurka zai taɓo?
Yakin Russia da Ukraine na daga cikin batutuwan da ake hasashen za su fi ɗaukar hankali a jawabin na Trump. Kazalika masu fashin baki na hasashen shugaba Trump zai yi magana akan hikimar da ke tattare da saka haraji akan wasu kasashe.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya inda za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara kan taron ƙasa da aka kammala a jamhuriyar Niger wanda ya shata taswirar makomar ƙasar. Kazalika muna tafa da nasihar Ramadan, albarkacin watan azumin Ramadan da muke ciki. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaba Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa zai sanya sabon haraji na kashi 25 cikin 100 daga tsakaddaren yau kan kayayyakin da ake shigowa da su daga manyan abokanan kasuwancin Amurka biyu, kasashen Mexico da Canada, inda ya yi watsi da shaidar cewa kasashen makwabta sun dakile kaura ba bisa ka'ida ba da kwararowar mugun ƙwayoyi zuwa cikin Amurka kamar yadda ya bukata. Harajin kun sani an kammala shirya su, Trump ya faɗa a fadar White House, za su fara aiki daga gobe. Dukkan manyan kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun faɗi sosai a kusan ƙarshen hada-hadar jiya yayin da Trump ya yi wannan sanarwa. Sakamakon ƙarin kuɗin fito na iya durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen uku tare da yiwuwar rage buƙatar kayayyakin Amurka daga Mexico da Canada, wanda za su ƙara tsada ga masu saya da kasuwancin Amurka na kayayyaki da a zahiri ake jigilarsu zuwa Amurka. Kadawar iska tsaka-tsaki a jihohin South Carolina da North Carolina da ke Amurka na taimakawa jami'an kashe gobara wajen yaki da gobarar da ta yi sanadin kwashe mutane tare da yin barazana ga ɗaruruwan gidaje a ƙarshen makon da ya gabata. Ma'aikatan kashe gobara sun hana wata gobara a kusa da bakin tekun Myrtle Beach daga lalata duk wasu gidaje, duk da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta da ya nuna sararin samaniya ya zama ja a cikin dare da kuma wutar da ke cinye itatuwa da ke kusa, sai dai hadarin bai kare ba a jiya Litinin. Jami'ai a duk faɗin jihar South Carolina sun hana kunna wuta a waje, ciki har da kona tarkace a bayan gida da wutar da ake kunnawa a sansanin daji. Sun shaidawa mazauna yankunan da su kira lambar kai agajin gaggawa ta 911 idan aka ga makwabta suna kunna wuta a yammacin jihar North Carolina. Ma'aikatan kashe gobara sun kona mai domin kashe wutar daji a Gunduma Park. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani labarin kuma, Japan na fama da gobarar daji da ta lalata gidaje da dama tare da tilastawa ɗaruruwan mazauna garin ficewa a wani birni da ke gabar tekun arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar kashe gobara ta ce gobarar ta kone kusan hekta 2,100 na dajin Ofunato tun daga ranar Laraba da ta gabata. Yankunan arewa maso gabas sun fuskanci lokutan hunturu mafi tsanani tun 1946, lokacin da hukumar kula da yanayi ta Japan ta fara tattara bayanai. Sama da dakaru da ma'aikatan kashe gobara 2,000 ne aka tura daga sassan ƙasar.
To To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara daga nan Amurka. Inda daren yau Talata ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar. Inda ake sa ran zai tabo batutuwan da suka shafi yakin Russia da Ukraine da na Isra'ila da Hamas da kuma harajin da Amurka ke sakawa wasu kasashen duniya. Jawabin da zai zamanto shine na farko da Trump zai gabatar a wannan wa'adin mulkin sa na biyu. Gaba baya kuma makiri da fasarar rahoton Veronica Valderas Iglesias.
Kamar yadda yayi a shekarar 2017, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar a yau Talata. Yakin Russia da Ukraine na daga cikin batutuwan da ake hasashen za su fi daukar hankali a jawabin na Trump, musamman kan yunkurin da gwamnatin sa ke yi na shiga tsakani don ganin an kunna yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasashen biyu.
I'm looking for peace, we're not looking to go into a 10-year war.
Abinda nake so shine zaman lafiya, ba wai muna neman dalilin da zai sa a fanjama cikin yakin da za a kwashe shekaru 10 ana yi bane. Zaman lafiya muke bukata.
We want peace.
Ana kuma hasashen shugaban na Amurka zai yi wa ƴan majalisar dokoki ƙarin haske dangane da matsayarsa kan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma makomar yankin. Yayin wani taron manema labarai tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar 4 ga watan Fabrairu, Trump ya bada shawarar cewa Amurka za ta iya sauya fasalin yankin na Gaza wanda zai iya komawa tamkar ƙurama a yankin gabas da tsakiya.
The United States
dan Amurka ta mallaki wannan yankin za ta gyara shi a kuma samar da dubban ayyukan yi ta yadda yankin zai zama abin sha'awa.
Kazalika masu fashin maki na hasashen shugaba Trump zai yi magana akan hikimar da ke tattare da saka haraji akan wasu kasashe. Shannon Bao O'Brien farfesa ce a sashin nazarin ayyukan gwamnati a Jami'ar Texas dake Austin.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs,
na yarda da ra'ayinsa. Trump ya yi amana cewa idan ya saka harajin, farashin kayayyaki zai tashi, wanda hakan zai tilasta wa kamfanonin su dawo Amurka da ayyukansu don su kauce wannan haraji.
Baya ga haka, shugaba Trump zai kare sukar da ake yi wa gwamnatinsa kan matakin da take dauka na rage kudaden da gwamnati ke kashewa don a daina barnan kudade da dakile ayyukan masu zamba, sannan kuma ya rage yawan ma'aikatan tarayya.
I think he's going to talk about it as a cost saving.
Na ga zai ce wannan mataki zai taimaka wajen rage kudaden da ake kashewa. Na ga zai kuma yi magana akan muhimmancin wannan batu.
I believe he's going to talk about how great of a thing it is.
Kamar yadda al'ada ta tanada a duk lokacin da shugaban kasa yayi jawabi a gaban gabayyar majalisar dokokin kasa, akan ba bangare ƴan adawa dama su ma su mayar da martani. Kuma ƴan demokrasin zabi Senator Eliza Slotkin, wacce tsohuwar mai fashin baki ce a hukumar leƙin asiri ta CIA, ta zama musu kakaki. O'Brien na ganin Amurkawa za su bibiyi jawabin da Slotkin za ta yi da kuma cikakken jawabin na Trump ta yanar gizo da sauran kafafen sada zumunta a daren Talata, ko kuma su karanta bitar abin da ya faru a washegarin ranar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da fasarar rahoton Veronica Valderas Iglesias. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa matakin da Isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin ƙai banda ruwa a zirin Gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai waɗanda ke fafutukar tsira daga da rayukansu. Eduardo Bigbeda, daraktan UNICEF na yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, ya ce ana shigar da kayan agajin jin ƙai da aka sanar a jiya za su yi matuƙar yin illa ga ayyukan ceton rai ga fararen hula. Yana da matuƙar muhimmanci cewa shirin tsagaita wuta muhimmiyar hanya ce ta ceto rayuwar yara ta ci gaba da yin aiki, kuma a bada damar shigar da kayan agaji ba tare da cikas ba, ta yadda za mu ci gaba da bunƙasa ayyukan jin ƙai. Kashin farko ne yarjejeniyar tsagaita wuta ya ƙare a ranar Asabar da ta gabata, kuma Isra'ila da Amurka sun bayyana kungiyar Hamas a matsayin ƴar ta'adda, sun yi ta sa in sa kan yadda kashi na biyu zai kasance. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 da suka kaddamar da farmaki a gabashin Congo sun yi garkuwa da akalla marasa lafiya 130 da kuma mutane da suka jikkata daga wasu asibiti biyu a birnin Goma a makon da ya gabata. Mayakan na M23 sun kai farmaki a asibitin CBCA Indosho da asibitin Hill Africa a daren ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata, inda suka dauki majinyata 111 da wasu 15, kamar yadda kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Shamdasani ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. Ana kyautata zaton cewa mutanen da aka sace sojojin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ne ko kuma wasu mayakan sa kai masu goyon bayan gwamnati da ake kira Wazlando. Abin takaici ne matuƙa yadda ƙungiyar M23 ke kwashe majinyata daga gadajen asibiti a wani samami tare da tsare su a wurare da ba a bayyana ba, an ji Shamsadani, inda ta yi kira da a gaggauta sakin su. Masu magana da yawun ƙungiyar ta M23, Wuli Ngoma da Lawrence Nyako Kingston, ba su amsa buƙatar yin magana nan take ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan birnin Washington DC na cewa karfe 12 na dare ne da minti 11:06 kenan na safe da minti 11 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Biyan na safe da minti 11 a agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:40 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun matashinmu ta VOA Africa kan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Dalilin da ya sanya masu sojojin karan kansu suka zo suka ɗauki suka juyi mulki domin kifar da waccan gwamnatin ambarariya ta basu Muhammad Shehu. Mulki na ƙasa ba shi.
Wane ne ya kawo sojawan ƙetare a jamhuriyar Nijar? Wa ya sa hannun sojawan wa'annan suka so yana nan yana da rai ko bai da rai ko ko ba so ne?
Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC. Sannun ku da zuwa ga sabon shirin Tsaka Mai Wuya. Babban taron ƙasa da aka kammala a cikin watan da ya gabata na Fabrairu a Yamai na Jamhuriyar Nijar ya ba da shawarwari da dama wanda suka hada da cewa a rusa dukkan jam'iyyun siyasa na ƙasar na fararen hula sai a bar 'yan ƙalilan, sannan kuma ya ba da shawara a bar sojoji su yi mulki na riƙon ƙwarya har na shekaru 5 wanda ana iya maimaita shi idan buƙatar haka ta taso. Ha kuma taron ya ba da shawarar a ƙarawa shi madugun juyin mulkin shugaban ƙasar Nijar ɗin, wato Abdulrahman Tiani, ƙarin girma na soja a maida shi babban janaral mai taurari har guda 5 a kan kafadarsa. To amma kafin taron da kuma bayan taron akwai wasu tambayoyi da har yanzu ba a daina jin su a wurin mutanen Jamhuriyar Nijar ba, kuma ba su kaɗai ba ma a wasu da ke makwautaka da Nijar ɗin da ma masu sha'awar harkokin da ke faruwa a cikin Nijar ɗin. Wasu daga cikin wannan tambayoyin sun haɗa da shin me yasa Tiani da yawa ba zai juya mulki ne? Sannan baya da bayan taron aka zo ana tambayar idan dai har an ci shi wannan riƙon ƙwarya na shekaru 5 ana iya maimaita shi, to shi za a yi zaɓe a Jamhuriyar Nijar kenan. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu taɓa a shirinmu na yau a ci gaba da muhawarar da muke kawo muku, wacce wakilinmu na can Yamai ɗin Sule Barma ya shirya tsakanin Salisu Ibrahim da Siraju Isa.
Dalilin da ya sanya masu sojojin karan kansu suka zo suka ɗauki suka juyi mulki domin kifar da waccan gwamnatin ambarariya ta basu Muhammad Shehu. Mutunci na ƙasa ba shi. Yaya ne za a ce shugaban ƙasa ɗan sojoji suna waɗe da shi wajen ganin cewa sun kama 'yan ta'adda sun ba da dama ƙasa ta zama da lafiya, amma a ce shugaba shi zai riƙa sakin 'yan ta'adda bayan da sojoji sun je sun yi kokowa da su sun yaƙi sun kama su, kuma lokacin da zai saki sai ma ya kawo musu a fadin shugaban ƙasa ya tattauna da su ya ba su abin da zai iya ba su sannan ya sake su. A wannan lokacin ƙasarmu ba mai take da sojoji shugaban da aka zaba ya fito ya ce sojojin mu ba su iya kare kasa, dole sai mun dauko hayar sojojin kasashen waje. Kasa ta fada cikin hannun yan ta'adda tun daga shugabannin har zuwa waɗanda suke kawo hari suna kashe sa jama'ar tsaron da fara hullunmu. Ta yaya ne ba za a ɗauki mataki a kan hakan ba?
Yawwa, Salisu, bari mu ga martani daga Siraji Isa dangane da dalilan da suka sa ma ainihi soja suka yi juyin mulki, wanda kuma a halin yanzu kamar idan aka fuskanci abubuwan shawarwarin da taron na ya tsayar na nunin cewa kamar rashin gudanar da mulki na gari daga 'yan siyasa a zamanin su ne mafarin shirya wannan taro, kuma aka tsayar da shawarwarin da ake ganin idan an yi amfani da su ƙasa za ta fita daga mawuyacin halin da farar hula suka kunna ba ta. Sojoji dama ko kuma aka shawarce su ci gaba da jan ragama har tsawon shekaru biyar, wanda kuma za a iya sabuntawa idan hali ya bada, kamar alama ce da ke nunin an kare da demokradiyya a Nijar kenan, babu zancen zaɓuka a nan gaba.
Shirin da shida na watan jiye
2023.
Tsaya nan sai rana wuce mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da yanda kuma za ku ji ana kokarin wato bada dalilan da suka sa aka baiwa su sojoji dama na su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru biyar a wannan taron da aka kammala. Sannan wani irin kamun ludayi ne sojojin nan tun da suka zo suke yi wa tattalin arzikin Niger musamman wanda ya shafi harkokin ma'adinai irin su man fetur, zinari, uranium da dai sauransu. Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taba yin Allah ya kai mu rana wato. Yanzu kuma muna godiya ga su baƙin namu Salisu Ibrahim da Siraju Isa da kuma Shisili wanda ya haɗa mana muhawara ɗin. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustapha Sokoto, to albarkacin watan azumin Ramadan ga wannan nasiha daga Sheikh Tukur Adam Al-Munnar.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron mu a wannan tasha mai albarka. Gaskiya ina kira ga ƴan uwa musulmi su san lallai wata ne da yake ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ba musulunci mutum idan bai cika su ba gaba daya. Wata ne wanda yake zuwa da rahama, watan gafara, watan intawa daga wutan jahannama, watan hakuri, watan juriya, watan karatun alqur'ani da sauke shi, wata ne na ciyar da al'umma da kyautatawa al'umma da nuna jin kai da tausayi ga al'umma, wata ne wanda yake dauke da alkhairai na duniya da na lahira baki daya, wata ne da ake bude kofofin aljanna guda takwas a kulle kofofin wuta. To kasancewan watan watan ne na amsa addu'o'in bayin Allah. Tun yanzu kowa ya tuba ma Allah daga munanan ayyuka da yake yi da ɗabi'u, sami zuciyarsa tsaftatacciya parasol. Muna cikin kalubale na tattalin arziki, muna cikin kalubale na siyasa ƙasarmu ta Najeriya. Wani firar koda babu watan Ramadana da musulmai dai za su haɗu su roƙi Allah ya ba su waɗansu ƴan kwanaki waɗanda Allah zai tabbatar musu da cewa ya ba su tabbacin cewa ana amsa addu'o'i a ciki. Ina jin da musulmai za su dukufa su nema addu'o'i. Allah ya tabbatar mai amsa addu'o'i ne mai gafarta zunubai ne. Da musulmi ya dai wani abu da ka a wannan azumin face sai ya tambayi malamai ya san yanda ake yin shi, mutana da waɗansu ayyuka da za su amfani mutum a gobe kiyamarsa. To masu kuɗi da gwamnati a ɓangaren su gaba ɗaya su ma bayin Allah ne, su ma masu neman Allah ya rahama musu ne. Da mai kuɗi Allah ya ba shi kuɗin shi ne ai don ya shiga aljanna da su.
duk mai kudin da kudinsa ba su shigar da shi aljanna ba, ba su amfane shi a rayuwarsa ta duniya, ba su amfane shi a rayuwarsa ta kiyama ba, ai kudi bai yi amfani ba. Haka nan shi ma dukkan mai mulki da yake mulki, yana mulkin nan ne ai don ya nemi yardan Allah ya yi adalci, ƙarshensa ya zamanto kuma ya shiga rahamar Allah. Duk mulkin da bai kai mutum aljanna ba, ai ai asaran shi. Shi yasa a gobe kiyama za ka ga masu mulki da masu kuɗi suna kuka, suna ce ya laitani kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, ya kaito na ina ma da na yi aiki a duniya, na yi wa Allah biyayya da da'a. Yace yau dukiya ta bata amfanar da ni da komai ba, a kiyama kenan randa za su ga wutan jahannama. Mai mulki kuma ya ce halaka anni sultaniya, mulki na ya halakar da ni. Saboda haka masu kuɗi su fito da dukiyoyin da Allah Ubangiji ya mallaka musu, ya yi sare musu, su zo su taimaka wa bayin Allah. Akwai bayin Allah da ba sa samu su ci sau uku, akwai bayin Allah da wallahi sai sun fita as da safe su lalubo wa iyalai abinda za a kawo gida a sa a leda. Te ganshi gaba ɗaya kusan abincin da bai wuce na mutum ɗaya ba ne, ko cefanin da bai wuce na mutum biyu ba, amma shi aka kawo iyali da gida baki ɗaya. To dole masu kuɗi su fidda dukiyansu domin su kafa wannan, su toshe wannan kafan, su taimaka wa al'umman musulmi raunana da ba sa samu. Ba asara, tabbatacciyar asara da taɓewa irin musulmin da zai zo, shi ba zai musguna ƴan uwanshi musulmi ba sai lokacin Ramadana.
Sheikh Tukur Adam Almanar kenan. To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Shugaba Donald Trump ya faɗa a ranar Litinin cewa zai sanya sabon haraji na kashi 25 cikin 100 daga tsakar daren yau kan kayayyakin da ake shigowa da su daga manyan abokan kasuwancin Amurka biyu, kasashen Mexico da Canada, inda ya watsi da shaidar cewa kasashen makwabtan sun daƙile ƙaura ba bisa ƙa'ida ba da kwararowar mugun ƙwayoyi zuwa cikin Amurka kamar yadda ya buƙata. Harajin kun sani an kammala shirya su, Trump ya faɗa a fadar White House. Kadawar iska tsaka-tsaki a jihohin South Carolina da North Carolina da ke Amurka na taimakawa jami'an kashe gobara wajen yaƙi da gobarar da ta yi sanadin kwashe mutane, tare da yin barazana ga ɗaruruwan gidaje a ƙarshen makon da ya gabata. Ma'aikatan kashe gobara sun hana wata gobara a kusa da bakin teku Mighty Beach daga lalata duk wasu gidaje, duk da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta da ya nuna sararin samaniya ya zama ja a cikin dare da kuma wutar da ke cinye itatuwa da ke kusa. Sai dai hadarin bai kare ba a jiya Litinin. Japan na fama da gobarar daji da ta lalata gidaje da dama, tare da tilasta wa ɗaruruwan mazauna garin ficewa a wani birni da ke gabar tekun arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar kashe gobara ta ce gobarar ta ƙone kusan hekta 2,100 na dajin Okinawa tun daga ranar Laraba da ta gabata. Yankunan arewa maso gabas sun fuskanci lokacin hunturu mafi tsanani tun daga 1946, lokacin da hukumar kula da yanayi ta Japan ta fara tattara bayanai. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa matakin da Isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin ƙai in banda ruwa a zirin Gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai.
Masu sauraro baki ɗaya, abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku sake jin maimaicin wannan shirin. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika muna nan a shafukanmu na X, Facebook, Instagram har da ma YouTube idan ana son sanin halin da duniya ke ciki. Muhammad Hafiz Baballa ne ya taya ni gabatarwa, da sai Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin, da kuma injiniyarmu Nashwa Khalid wacce ta daidaita mana sauti. A madadin su ni Mahmud Lalo ne ke cewa auna lafiya. 12:30 na dare daidai agogon Washington DC. Salamu alaikum.